سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin itikadul Qur'an wanda yake nan kwanar Jaba a cikin garin Kano, Najeriya, kuma wannan rana ta Litinin wanda yau 23 ga watan daya hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1441, wanda kuma ya dace da 23 ga watan 9/2019. Wannan darasi da zamu yi a yau shine darasi na 13 a cikin wannan sharhi na Mandumatul Ha'iyya na Abu Bakar ibn Abi Dawud rahmatullahi ta'ala alayhima. Idan ba manta ba, mun yi baiti na 1 zuwa na 7, yau zamu tashi baiti na 8 wanda aka yi masa unwani da cewa inkarul jahmiyati ru'yatal ibadi li rabbihim, wato kenan inkarin da jahmawa suke yi na cewa bayi za su iya ganin ubangijinsu. النظم كتاب وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح يتي رواه جرير أما قال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجه يكتاب وقد ينكر الجهمي تيوه wato ainihin wanda yake da aqida ta jahmiya zai zamo cewa yayi inkari hada wannan magana da muke kai na tabbatar da sifofin Allah subhanahu wataala, na ganin Allah subhanahu wataala. Sai ce wa indana, to mu a matsayin mu na ahlus sunna a wajen mu bi misdaqi ma qulnahu, dangane da abinda zai gaskata abinda muka faɗa, muna da hadithun musarrihu, hadithi wanda ya yi filla-filla ya faɗi abubuwa ƙarara. Wa ya rawaito shi? Rawahu jarirun, al-imam Jarir ibn Abdullahi al-Bajali shi ne ya rawaito shi. An maƙali Muhammadin, daga faɗar manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi. Faƙul mithla ma ƙala, to kai a matsayinka na mabiyi mai koyi ga manzo alaihi salatu wassalam, to ka faɗi irin abin da manzon Allah ya faɗa. Fi dhaka, a cikin wancananka, idan kai wannan tanjahu za ka ci nasara kuma zai zamo ka dace. To wannan baituka guda biyu kafin mu shiga sharhin da al-Imam al-Fawzan hafizahu Allah ta'ala yayi, zamu ga cewa al-Imam Abu Dawud ya bude shi da kalma ta qad. Kalma ta qad, kamar yadda muka sha maimaitawa, tana da hali ɗayan uku. Na farko, takan shiga cikin fi'ili madi, takan shiga a cikin fi'ili mudari'i. Idan ta shiga a cikin fi'ili madi, to babu abinda take fa'idantarwa sai taqiqi kadai. Idan ta shiga cikin fi'ili mudari'i, shine wani zubin za ta iya nuna tabbas at-taqiq wa ta'kid, wani lokaci ta nuna at-taqlil, wani lokaci ta nuna at-takfir. To anan qad lit-taqiq ne, kamar yanda shi mai sharhi da kansa zai faɗa. Ba wai ana tantama ko ana shakku bane wannan shine aqidar jahmawa. In ba kuma ta ba, a can bayan mun faɗi Jahm ibn Safwan, wanda yana daga cikin mu'attila, aqidan jahmiya kore dukkan sunayen Allah da dukkan sifofin Allah. Jahmiya ba sa tabbatar da ko ɗaya daga cikin duk kore su suke. shi ya sanya wasu malamai suke cewa al-jahamiyatu ya'buduna adaman, su babu suke bautata mawa, domin duk wani abin da Allah ya sifanto da shi sun kore shi ga baki daya. To kaga suke bautata, suna bauta babu kenan. To shine ke cewa wa qad yunkiru al-jahamiyyu hadha, tabbas masu aqida ta jahamiyya suna inkarin wannan bayani da ya gabata, shine na ru'yatullah, ganin Allah subhanahu wataala. Domin su abinda suke cewa Allah subhanahu wataala ba jiki bane, to babu abinda ake iya gani sai jiki, duk abinda ba jiki ba to ba za iya ganin sa ba, duk abinda ba jiki bane ba za iya ganin sa ba. To kaga tun anan ma zamu ce sun fadi wanwar, domin akwai abinda zaka iya gani amma ba jiki bane. Ya zamu ce ba jiki bane domin ba zaka iya taba shi kai da hannunka ba. Misali yanzu muna ganin haske ko ba ma gani? Muna gani, jiki ne, haske ba jiki bane. Kuma wa zai iya taba haske da hannunsa? Sai dai ka ce hannuna gashi a cikin haske, amma ba zaka ce na iya taba haske ba. Sannan zaka iya ganin duhu, duhu shi ma ba jiki bane, don ba zaka iya taba shi ka ji ga hannunka yana taba duhu ba. Kuma duhu samamme ne, ba wanda ya sai ce babu duhu. Kuma zaka ganshi amma ba zaka iya taba shi. Kai yanzu hayaki ma zaka iya ganin hayaki, amma ba na jin hannunka zaka iya jin gashi na kama hayaki na rike shi, to na sake shi ga yacin ya tafi, wannan ba zai yiwu ba. To kaga ba za ka iya cewa duk waɗannan jikunkuna ba ne irin jikin da muka saba, amma kuma gashi nan mutum zai iya ganin su, kuma ba zai iya ji a hannunsa cewa ina taba su ba. To saboda haka kenan, in ya zama wannan abin halitta ne, to ina ga kuma Allah mahaddisi subhanahu wataala. To sai malam Abu Dawud ya ce wa indana, mu kuma a wajenmu, ma'ana wa indana nahnu jama'atu ahlus sunna, mu a wajenmu, mu taron ahlus sunna, bi misdaqi ma qulna, dangane da gaskata abinda muka faɗa na tabbatar da ganin Allah subhanahu wataala, hadithun musarrihun, akwai hadithi wanda ya fito ƙarara ya yi bayani. Wannan hadithi ba wai ana nufin shi kadai tilo bane. Abinda yasa Abu Dawud ya ambata wani hadithi, saboda shine hadithin Bukhari da Muslim, wanda shine ƙarshe a wajen sallamawa, ƙarshe a wajen inganci. Duk abinda aka ce rawahu al-Bukhari wa Muslim, to an kai nihaya a wajen tabbatar da ingancin sa. To shi yasa ya nufin ya ambace shi. Yace shi wannan hadithi rawahu Jarirun, Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu shine wanda ya rawaito wannan hadisi. Mukan fada wa isu muna sabobi Jarir ibn Abdullah al-Bajali dai daga cikin sahabbai ne wanda suke masu lizimtar manzo alaihi salam daga lokacin da ya shigo addinin musulunci. Kuma ka iya cewa a tarihin rayuwar sahabbai ba a samu sahabi mai tsalilin kyau irin nasa ba, ba a taɓa samu duk a cikin sahabbai. Saboda shi, saboda kyan da Allah ya masa, bai tafiya fuskar sa buɗe kamar yadda kake tafiya nake tafiya. In ya tafiya fuskar sa buɗe, to ɗan mata sai wannan ta kai masa cakuma, wannan ta kai masa raruma. Ila wani ya ce da ma shi ne ku. To shi kaga da yake su masu tsoron Allah ne, bai yadda ya tafi fuskar sa buɗe. Sai ya ama wani ya bar iya idanunsa da zai ga hanya, dan kada ainihin akwai ce ba hanya. To kai kuwa sai kai kuskurima, kai kuskurima ma, sannan kai ka dora a Facebook. Allah ya ruka asiri. To shine Jarir ibn Abdullah al-Bajali, wannan hadisi ya rawaito shi an maqali Muhammadin, daga maganar manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi. Hadisin gaya nan, manzo alayhi salam yake cewa ama ku saurara ku kasa kunne ku ji, innakum satarawna rabbakum, lallai ku da sannu za ku ga ubangijinku. Na tabbatar mutum ko dan secondary school ne aka ce satarawna rabbakum, to zai iya hararo cewa za ku ga ubangijinku. Domin ra'a yara ra'aitu, satarawna rabbakum, za ku ga ubangijinku. Kila da manzo alayhi salam a iya nan ya tsaya, sai wani ya ce to ai kila gani na zuciya ake nufi, domin akwai ar-ru'yatul qalbiyya, gani na zuciya. sai yake cewa kama tarawna hadhal qamara laylatal badr, kaman yadda kuke ganin wannan wata daren cika haske 13 14 15 shine lokacin da wata yafi haske. Yanzu da zuci muke ganin wata a cikin cika haske, ko da ido muke ganin sa, da ido muke ganin sa, to wannan ya nuna cewa duk wani ihtimali da za a kawo cewa ya atamil an yurida bi kalami hadha arwiyar qalbiyya ay ta yi manzo Allah na nufin gani na zuciya, to wannan gabar da ta biyo ta kore wannan. Sai yake cewa la tudammuna fi ru'yatihi, ba kwa tutture juna a wajen ganin sa, ba na ji lokacin da wata ya cika kai ya kai 13 14 15 za a ce a wajen kokarin ganin sa, wani na ta dan matsar Allah ka kare mun, da Allah dan gafara ka kare mun, ba gajimare ba komai, duk kowa kai mutum in ma yana dan dindimi inda bai yi tsanani sosai ba, to zai iya hango wannan hasken na wata lokacin da yake wannan abin da matsayi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kita fa inistata'tum an la tughlabu, idan za ku samu iko ya zama ba a rinjaye ku ba, ala salatin akan wata sallah, qabla qulu'i shamsi, kafin fitowar rana, ma'ana ana nufin sallar asuba, wa salatin qabla ghurubiha, da kuma wata sallah kafin faduwar rana, ma'ana shine sallah ta la'asar, fa'alu ku aikata wannan. Ma'ana anan ana nuna mana muhimmancin waɗannan salloli, sallar la'asar da sallar asuba. Kuma kun san ya zo a cikin hadisi cewa mafi nauyin sallah a wajen munafukai a wata riwaya sallar asuba da sallar isha'i, wannan su ne abin da suka fi yawa a riwaya, domin galibi ita sallar isha'i da sallar asuba akwai duhu-duhu a wancan lokaci, babu wasu fitilu da za a gane wannan wane ne wannan wane ne, imanin mutum da bin Allahnsa da da'a shine zai sa ya fito a wannan lokuta. To wannan yana nuna mana muhimmanci ƴan uwa na sallar la'asar da kuma sallar asuba. Me yasa aka yi nasi akan su? Saboda su al'adar Larabawa mafi yawa za su wuni suna aiki, wasu manoma ne, wasu makiyaya ne, to idan sun dawo sai su kwanta bacci bayan sun yi sallar azhar. Har yanzu idan ka je ƙasar Saudiya zaka ga mafi yawan baccin mutanen suna yin sa ne tsakanin azhur da al'asar. Mutum yana yin azhar to sai ya kwanta bacci kafin al'asar, kaga mutum yayi aikin wahala ya gaji, ya tamil idan ya kwanta ya zama ainihin kawai gajiya da kuma dan dadin waje na sanyi-sanyi sai ya zama ya danne shi bai iya tashi ya sallar al'asar ba. To wannan yana nuna bai kamata ahlus sunna a dunga rasa shi a sallar asuba a jami'i ba. Nawa ne a cikin mu suke samun jami'in sallar asuba? Allah shi ya san karatun bebe. Ni na san da za a zo a tare kofofin masallacin nan a ce kowa ya rantsi tsakanin shi da Allah. Tun daga kamawar watan nan da muke ciki, yau 23 ya zuwa yau, wanda ya san bai yi misal din sallar asuba ba, ko ɗaya ya ɗaga hannunsa. To, sai dai ladanai gida ko limamai. To amma dai sauran irinmu sai a hankali. To gaskiya sallar asuba tana daga cikin salloli masu tsada. Ina tuna wata kisa mai ban sha'awa, kun san Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, yana daga cikin mutane azzalumai masu kisa ba laifi. To wata ran kawai ya tsani wani mutum, sai ya ce ma ina zaton Abdullahi dan Umar ne ko wani daga cikin sabbin nafi zaton Abdullahi dan Umar, sai ya ce masa lalle ka je ka kashe mun wani, ka je ka kashe shi. To yana daga cikin sarakunan da baka isa ya ce kai kaza ka ce ba za ka yi ba, saboda jabberancin sa. Abdullahi ibn Umar to kasan shi malami, shi yasa kullum malami suke cewa idan kai ilimi zaka ji saukin rayuwa ta addini ta duniya, sai ce to ba matsala sai tashi ya tafi. To shikenan dai je sai tambaye wannan mutum, yace mai kai sallar asuba? Sai yace yayi sallar asuba. To sai Abdullahi ibn Umar ya dawo, Hajjaj sai ka kashe shi? Sai yace ban kashe shi ba, baka gan shi ba ne? Yace wallahi na gan shi. Me yasa ba kashe shi ba? Sai yace saboda na tabbatar yayi sallar asuba. Manzon Allah kuma ya ce duk wanda yayi sallar asuba yana cikin alƙawarin Allah. To kuma duk wanda yake cikin alƙawarin Allah, duk wanda ya taba shi Allah ya taba. To ni ba zan taba Allah ba. To shikenan jika. Kaga magana ta kare. take lafiya baka lafiya wasa da mutujin sun mako shikenan ba cuta ba cutarwa to in kai ne ko ni sai mu rasa yadda za mu yi almuhim dai yana daga cikin abin da zai nuna kai ahlus sunna ne na gaskiya jami'i musamman da sallolin nan kada kai wasa da shi abin da yasa nake maimaita wannan gaba ba wai sauran dalibai ko gama gari mutane ba akwai limamai wanda suke wasu ma suna darasi a majalis amma sai ka ji mamun suna korafi wallahi malam sai ya sati bai fito sallar asuba ba da'iya mai wa'azi wala alla ma limami a ce kai sati baka fito sallar asuba ba akwai matsala zaka ga cewa lokacin da Attab ibn Usayd manzo alaihi salam lokacin da ya bude makka Attab ibn Usayd yana dan shekara 18 kuma al-amawi ne suna daga cikin hadisan da ahlus sunna suke ilzami ga ar-rawafid wanda suke zagin banu umayya manzo Allah shi yafi kowa sa banu umayya ayyuka kun ga lokacin da manzo Allah ya bude makka yasa Attab ibn Usayd dan shekara 18 kuma amawi ne shine aka sa gwamnan farko a makka to shi daga cikin abin da ya dauka cewa a sa masa ido a wajen mutane duk mutumin da aka ga bai fito sallar asuba ba to a kawo masa labarin sa shi kuma zai ji a jikin sa domin lalace wasa ta kai lalacewa a ce bai fito sallar asuba to wannan sai ya zama sarakuna ma da suka biyo baya suna ta tabbai irin wannan ina tuna kisar wani sarki daga cikin sarakunan musulunci to ka san kowane lokaci ana iya samun mutane masu da'a akwai kuma takaddarai to shi sarkin yana da katon lambunsa inda yake fito shan iska to wani lokaci saboda benansa ma dogo ne daga gidansa yana hango kaiwa da kawowa da ake a cikin wannan lambu lambu ne mai shuke-shuke mutane sukan je su sha iska to wata rana ƴaƴan sarki sun fito suna shan iska sai wani takaddari sai je sai kama wata daga cikin ƴaƴan sarki mata ya mammatsa jikin da ya shafa jikinsa sai ya fita a guje ma'ana dai yana ga wannan shine iya abin da zai iya tunda ba zai je neman aure a bashi ita ba amma dai yana ganin bari wani abin da ya more to ashe sarki yana kallonsa to shi kuma abin kunya ne sarki ya fallasa wannan abun domin matsayinsa ya wuce a ce wani ya je ya dace shafa jikin yarsa kun ba mijinta ba to shikenan to da yake kun san a wannan lokaci duk an san mutane to sai ya fada wa wani daga cikin makwatan masallacin yace duk ran da wani ya fashin sallar asuba a zo a fada to sai ko tsautsayi ya gitta wata ran yayi fashin sallar asuba aka fada wa sarki sai ya ce a je a zo da shi aka je aka zo da shi yace wane ka je sallar asuba je ko baka je ba sai Allah ya taimaki sarki a ka je ko baka je ba eh to na dan makarici to shakiyancin naka har ya kai kana fashin sallar asuba to sai ya ce dogare su kera shi aka same shi aka yi masa dukan kawo ga to mutane suka yi ta mamaki fashi daya ai mutum irin wannan duka to sai aka je da ake tambayar sa ake cewa to wai Allah me ya faru ne sarki sai aka yi ma wannan duka sai ce ashiyuku abkhas su salakuna su suka fi sanin dalili shi ma sai ya ja baki ya shiru Allah ya kyauta almuhim dai abin da nake so in ce ku duba yadda aka gwamaita ganin Allah subhanahu wataala da kuma nuna muhimmancin sallar asar da sallar asuba ya kai dan uwa ka kula da waɗannan salloli sosai amin 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 to sai ce fa qul mithla ma qala ka faɗi irin abinda manzo alaihi salatu wassalam ya faɗa kuma ka kudirce shi fi zaka a cikin wancanan ka ma'ana a cikin sha'anin ganin Allah idan kai wannan tanjahu zaka ci nasara zaka dace yace ashar sai ce kada yunkirul jahmiyu ru'yatallahi azza wa jalla fil akhirah tabbas bajahmi yana inkarin ganin Allah a ranar lahira sai ce wala mustanada lahu fi zalik kuma shi bai da wata hujja bai da wata madogara a cikin wannan bakar aqida ta sa sai ce wa nahnu inda na fi ithbati ru'yati ahadithun kathiratun mutawatira mu kuma a wajen mu a cikin sha'anin tabbatar da ganin Allah akwai hadisi masu yawan gaske wanda kuma sun kai haddi na tawaturi min riwayati jama'atin min as-sahaba daga riwayan jama'a daga cikin sahabban manzo alaihi salatu wassalam radiyallahu anhum Allah ya yarda su sai ce wa qad saqa ibn al-qayyim ibn al-qayyim ya koro waɗannan hadisi rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa fi kitabi hadil arwah a cikin littafin sa mai wannan suna hadil arwah ila biladil afrah zaga ya kawo wannan hadisi masu yawan gaske sai ce wa huwa kitabun shi kuma wani littafi ne fil jannati wa awsafiha wa ma fiha wanda yake bayani a cikin sha'anin aljanna da sifofinta da kuma abin da yake cikin ta na ni'ima wa qad zakara ru'yatallah kuma ya ambaci ganin Allah wa awrada alhadith almutawatirah fiha ya kuma gangaro da hadisi mutawatirai a cikin wannan wato ainihin makala bisiyaqatiha da dukkan siyakin kowane hadisi yadda yazo a bisa jerin kalmominsa wa asanidiha da kuma isnadodin wannan hadisai wa riwatiha da kuma wanda suka rawaito ma'ana ya kawo kowane hadisi a bisa siyakinsa da kuma isnadinsa da kuma wanda suka rawaito shi sai ce qaulun nabin rahimahullahu ta'ala fadin mawallafin wannan waki ko matsarin wannan waki Allah ya kai a gare shi yace rawahu jarirun yace jarir shine ya rawaito wani hadisi yace huwa jarir ibn abdullahi al-bajali shine jarir dan abdullahi wanda yake cikin kabilan bajila radiyallahu anhu Allah ya dade shi huwa min jumlatir ruwati min as-sahaba yana daga cikin jumlan masu riwaya daga cikin sahabbai wa illa yace in ba dan haka ba faqad rawahu ghayruhu min as-sahaba wanda yake wani sama daga cikin sahabbai ya rawaito wannan hadisi fannabimu rahimahullahu ta'ala yace shi matsarin wannan waka Allah ya ji kansa arada an yi mathila fa hasbun kawai yayi nufin ya buga misali ne kadai ba wai istiqsa'i ai nufin ya zama sai ya kai karshe a wajen ambaton hadisan ba yace maganar sa ne sai an maqali muhammadin daga zancen manzo alaihi salatu wassalam ay yarwihi jarirun jarir ya rawaito wannan min qauli muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga fadar manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi sai ce faqul mithla ma qala to ka fadi irin abin da ya fada fi zaka a cikin wancananka tanjahu sai zama ka ci nasara yace kul ma qala hur rasul sallallahu alaihi wasallam ka fadi irin abin da manzo alaihi salatu wasalam ya fada tanjahu to sai ya zama ka ci nasara wala tukhalif qawlar rasul sallallahu alaihi wasallam fataksar kada ka saba fadin manzo alaihi salam sai ya zama ka tabe fa innar rasul sallallahu alaihi wasallam domin manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi la yantiqu anil hawa baya furici a bisa san rai ko san zuciya in huwa illa wahyin yuha ba komai bane fadar manzo alaihi salam face wahayi ne wanda Allah yake yi masa sai ce fa qauluhu alaihi salatu wassalam fadar manzo alaihi salatu wassalam haqqun gaskiya ce la yataqarrabu ilaihi shakkun babu wani shakku wanda yake kwankwasa bangaren sa to yan uwa kada mu dauka cewa hadisi shi kadai yayi magana akan ganin Allah subhanahu wataala zamu ga cewa akwai ayoyi na alqur'ani zamu takaita ambaton aya biyu zuwa uku na farko alana ta wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira waɗansu fuskoki a wannan wunin suna haske suna haske suna kalli ila rabbiha nadira suna duba zuwa ga ubangijinsu in ba kuma wata wata ka'idar na faɗa muku a baya ba kalma ta nazara a cikin alqur'ani tana zuwa da hali uku ko dai tayi ta'addi da kanta ko tayi ta'addi da fi ko tayi ta'addi da ila idan tayi ta'addi da kanta to abinda take nufi jira da saurarawa ya ayyuhal ladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna unzurna wannan tayi ta'addi da wani harafi a'a kan kenan intazirna unzurna wasma'u saurara mana dan dakata mana sannan Allah subhanahu wataala yana fada dangane da abin da ya shafi munafiqai yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu unzuruna naqtabis min nurikum unzuruna ma'ana intadhiruna ku jira mu ku saurara mana kenan duk inda muka kalma ta nazara cikin alqur'ani tayi ta'addi zuwa ga mafuuli ita da kanta to abinda take nufi dakatawa da jira da saurarawa sannan takan yi ta'addi da fi idan tayi ta'addi da fi to abinda ake nufi shine tunani zurfafa tunani fa nazara nazaratan fin nujum fa qala inni saqim fa nazara nazaratan wato sai yayi zurfan tunani a cikin sha'anin taurari fa qala inni saqim sai ce ni mai yin rashin lafiya ne awalam yanzuru fi malakuti samawati shin yanzu ba za su tuntuntuni ba inda zaka ce ana nufin fi ana nufin kallo waye isa ya kallo mallake mallaken sammai ba wanda ya isa kawai sai dai ka ce na dan hango sama ta daya ita ce nake dan hangowa kila ma wani hazo ne kake hangowa ba lalle hakikar ita sama ba to kenan idan tayi ta'addi da fi tana nufin zubaba tunani to sai idan kuma tayi ta'addi da ila to shine gani na ido afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat kaga ila al-ibli kaga annan ba za a ce kallo ake nufi na ido to kaga inda aka ce ila rabbiha nadira suna masu duba zuwa ga ubangijin su kenan wannan ayar ta nuna duk wani mumini na kwarai to Allah subhanahu wataala zai bashi iko yaga Allah gobe da kiyama aya ta biyu Allah subhanahu wataala na cewa kalla innahum ar rabbihim yawma idhil lamahjubun yace ku saurara su miya gumbayi arna kafirai ar rabbihim dangane da ubangijin su yawma idhin a wannan wuni lamahjubun ababan kangewa ne ababan shamakacewa ne ma'ana kafirai daga cikin akubar da za a yi musu ba za su ga Allah gobe da kiyama ba al-Imam Shafi'i karkashin tafsirin wannan aya yake cewa da Muhammad dan Idrisa bai san cewa zai ga ubangiji saboda ba zai bauta masa ba ma'ana ya gamsu daga cikin ladu da Allah zai ba mu'minai da tagomashi da zai musu shine su ga Allah gobe da kiyama bal malamai sun tabbatar da cewa ganin Allah ya mafi aljanna dadi gabaki daya saboda Allah subhanahu wataala yana cewa lillazina ahsanu husna wa ziyada lillazina ahsanu alhusna ga wanda ya zama sun kyautata sun bi Allah to za a ba su abu mafi kyau me kenan aljanna to sai Allah ya ce wa ziyada da ma wani dadi da wani kari duk tafsirin da zaka karanta wa ziyada zai ce maka huwa ru'yatul lahi subhanahu wataala shine ganin Allah subhanahu wataala to wannan akalla zaka iya isishar da wannan ayoyi tare da cewa akwai ayoyi daban-daban wanda ko dai mafhumin su ko mantukin su yana nuna ganin Allah subhanahu wataala gobe da kiyama saboda kake nan ganin Allah wata aqida ce muttafaqa a wajen ahlus sunna in ba jahmiya ba to ban san wasu wanda suka tafi akan wannan mummunar aqida cewa ba a ganin Allah subhanahu wataala ba Allah kiyaye to sai yace madhhabul jahmiya fi yadayi Allah azza wajal wannan gaba kuma zai fadi madhhabar jahmawa a cikin yanayin tabbatar ma Allah sifa ta hannu sai ce wa qad yunkiru al-jahmiyyu aidan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadhihi bil fawadhini tamfahu yace wa kilta wa qad yunkiru al-jahmiyyu aidan yaminahu wa kilta yadayhi idan kana so baitin naka ya tafi sai ka dan yi sila a wajen haun sai ce wa kilta yadayhi bil fawadhili tamfahu yadayhi kasar cikin karatun qur'ani ma akwai yadayhi ko kaman fihi muhana ibnu kathir duk wani fihi duk fihi zai ce ko ina ne ma cikin alqurani zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin daga ibnu kathir yake karantawa to kenan sai ka dan yi karin sila idan kana so ka ji baitin naka ya miƙe sai ce wa qadai yunkiru aljahmiyyu aidan yaminahu kenan bakar aqidat jahmawa ba ta takaito a wajen kore ganin Allah ba ta ma tsallaka a wajen kore sibofin Allah shi kita wa qadai yunkiru aljahmiyyu aidan yaminahu kuma zaka samu ba jahme yana musu na tabbatar wa Allah hannu na dama sai ce wakilta yadaihi duka hannayen Allah su biyunsu bil fawadili da baiwa da tagomashi da kyaututtuka tamfahu wato ainihin suke antayowa ma'ana hannayen Allah subhanahu wataala ko da yaushe antayo kyauta suke yi shi san ya Allah subhanahu wataala yake cewa yasaluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an duk wanda suke cikin sammai da kasai tambayar Allah suke roƙon Allah suke za mu karanta hadisi wanda yake nuna wato ainihin cikar wadatar Allah subhanahu wataala na kyauta wacce ainihin ba ta karewa to kafin mu shiga tafsirin wannan abin da ya kamata mu fara fahimta Allah subhanahu wataala yana da sifofi akwai as-sifatul dhatiyya akwai as-sifatul fi'liyya idan muka ce sifatul dhatiyya shine sifofin da suke tutur a wajen Allah babu lokacin da za a ce babu sifa kaza a wajen Allah ba a taba lokacin da babu ita ba kuma ba za a yi lokacin da babu ita ba ina fata mun gane yanzu kalma ta al-yadu ta daga cikin as-sifatul dhatiyya a wajen Allah as-sam'u al-basaru dusa daga cikin sifatul dhatiyya a wajen Allah al-ilmu al-haya duk wani sifatul dhatiyya ne ba lokacin da za a ce Allah bai sifantu da su ba ko babu su ko a ce akwai lokacin da zai zama babu su wannan tutur ko da yaushe akwai su ainihin tattare da Allah subhanahu wataala ina fata mun gane sannan akwai as-sifatul fi'liyya sifofi na aikin Allah to waɗannan malamai suka ce akwai wanda zaka abinda zaka ce sifatu dhatin ce wa fi nafs lokacin kuma sifatu fi'il yanzu dauki sifatu kalam al-kalam ya daga cikin sifatu dhatiyya li anna Allah ta'ala tasafa biha munzul azal saboda Allah ya sifantu da sifatu kalam babu lokacin da za a ce da Allah bai sifantu da ita ba kuma sai daga baya sifantu da ita ina fata mun gane to kuma tana daga cikin sifatul fi'liyya ma'ana sifofi na aiki sifatul fi'liyya shine wanda Allah zai yi a lokacin da ya so yayi lokacin da kuma ya so ba zai yi ba kuma ba zai yi ba kamar al-kalam Allah ya tasbi bil kalam ya takallamu kama sha'a wa mata sha'a Allah zai yi zance kamar yadda ya so kuma a lokacin da ya so ba za ka ce tutur Allah ko da yaushe zance yake ba a'a tare da cewa sifatu dhatin ne to kuma a daidai lokacin tana daga cikin sifatu wato ainihin alfi'il ina fata mun gane to sannan a daidai lokacin kuma mu gane akwai wasu abubuwa da ainihin za a danganta zuwa ga Allah akwai al-asma sannan akwai as-sifat sannan akwai me akwai al-akhbar wannan gabobi muhimmi ne a hadu sunna ga cewa ya san su akwai babul asma akwai babul sifat akwai babul akhbar shi babul akhbar shine yafi tsukewa da karanci idan mun kwatanta shi da babi na me na sifat afwan abin nan asma sannan kuma babul asma shi yafi tsukewa akan babul sifat ma'ana akwai abin da zaka ce Allah ya bada labarin sa na wani abu da yayi to ba zaka ce kaza min sifatillahi subhanahu wataala ba ballatana kuma ka yanko masa ko ka kago masa suna daga wannan misali hadisi yana cewa man atani yamshi ataituhu har walatan, wanda duk yazo min yana tafiya ne kuma zan zo masa da gaggawa. Wannan wani babu yake, babu al-akhbar, ba babu sifat ba, ba babu al-asma ba. Ba za ka ce min sifatillahi ta'ala al-harwala ba, iyyaka thumma iyyaka. To ballan za ka ce kuma min asma'ihi al-muharwil, iyyaka thumma iyyaka. Sai dai ka ce akhbarana bihi, Allah ya ba mu labari da wannan. Ina fatan fahimci wannan. To sannan akwai abin da zai zamo kuma babi ne na wa'yansu abubuwa na sifofin Allah subhanahu wata'ala da ya faɗa. To anan kun ba za ka ƙago ma Allah suna a wannan wajen ba. Misali, Allah yana ta yuridu Allahu an yukhaffifa ankum. Kenan min sifatihi ta'ala al-irada. Daga cikin sifofin Allah akwai nufi, domin inda Allah bai nufa ba wannan zaman da muke ba za mu yi shi ba. Kenan min sifatihi al-irada. Sarita walau sha'a Allahu ko walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida. Kenan min sifat min af'alihi ko min sifatihi kai al-mashi'a. To anan ba za ka zo ka ce to tunda Allah ya ce yuridu Allahu, to kace kenan min asma'i al-murid, iyyaka thumma iyyaka. Ba za ka ce kuma tunda Allah ke ta walau ya sha'u Allah, kace to kenan a yace mashi ash-sha'i, li'annahu ya sha'u shay'an, wannan baya halatta. Ina fata mun gane. To saboda haka kenan shi yasa wasu malamai suke cewa hatta wasu da suke kiran Allah as-sana, to wannan ma bai halatta ba, domin bai zo daga cikin jerin sunayen Allah ba. Duk da cewa min sifatihi as-sana, dan yace sun Allah alladhi atqana kull shay, kaga sun Allah, wannan aikin Allah ne. To ba za ka ce kenan tunda yace sun Allah ka ce kuma daga cikin asma'ihi as-sana, ba za ka ce haka. To ya kamata mu kula da wannan da kyau. To saboda haka aqidan ahlus sunna shine tabbatar wa Allah subhanahu wata'ala duk wasu sunaye da ya tabbatar wa kansa, da wa'ansu sifofi wanda ya tabbatar wa kansa, ko manzo alaihi salatu wasalam ya tabbatar masa, ko kuma ainihin ya ambata masa, in sifa ce ko suna. Ina fata mun gane. To daga cikin abinda Allah subhanahu wata'ala ya ambata wa kansa, kuma manzo alaihi salam ya ambata wa Allah, shine sifatul yad, sifa ta hannu. Aqidan ahlus sunna mu ji mu fahimta a duk wasu sifofin Allah shine al-ithbatu bila tamthil, sannan wa tanzihu bila ta'til, tabbatar ma Allah wannan sifa ba tare da kwatantawa ba, iyyaka thumma iyyaka, sannan kuma ka tsarkake shi a cikin wannan sifa ba kuma tare da kore ita sifar ba. To anan mutane sun kasu kashi uku a wajen tabbatar wa Allah sifofi. Akwai wanda sun wuce gona da iri, wasu sun kasa kai iri gona, wasu kuma sun kai iri gona sun shuka, su ne ahlus sunna wal jama'a. Wanda suka wuce gona da iri su ne wanda suka tabbatar wa Allah sifofi, kuma suka kwatanta wannan da abin halitta wal iyazu billah. Akwai mumathila mushabbiha, wannan kafarsu ta zame sun fada rami mai zurfi mai tsannin duhu, Allah kiyaye, wanda duk zai kwatanta Allah da abun halitta, to wannan mutum ya taɓe kuma kafarsa ta zame. Wato daga cikin gata da Allah ya yi mana, za ka ga ya ba mu kulliyat a cikin Qur'ani, Allah sai ya ba mu wato ainihin wata ka'ida kulliya, duk mai basira zai iya fahimtar abin da za a tabbatar ko a kore. Ku duba Allah da ya ce laisa kamithlihi shay, babu wani abu da yake kama da Allah, ko ma menene, da abin da ka taba ji, da abin da ka taba gani, da wanda ka taba tunani, da wanda ba baka taba ji ba, baka taba gani ba, baka taba tunani ba, bai kama da Allah ba. To bayan Allah ya kore wannan, sai ya ce wa huwa sami'ul basir, kuma Allah mai ji ne, kuma Allah mai gani ne. to Allah subhanahu wata'ala da yace inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira inna allaha kana sami'an basira sai ka ce kenan sami ka sami'illah basari ka basarillah ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira kaga ashe ita wannan ayar ta kore mana kamancece niyar Allah da komai fi zatihi wa asma'ihi wa sifatihi gaba ke da babu abin da kama da Allah yanzu mu dauki misali fi zatihi ya muke kwatanta girman sammai da kasai yanzu dan Allah bawan Allah a baka aiki a ce ana so ka zagaye fadin Najeriya a baka ko dan keken nan barin mustagadi irin yadda turawa suke a ce ka zagaye fadin Najeriya ka zo ka bada labari ka zagaye fadin ta dan Allah kana jin wani irin kwanaki zaka dauka ko satuttuka Najeriya a ce ka zagaye ta gabaki daya dubbododin ta ka zagaye kana jin zai dauke ka sati nawa to wannan ma mu ce kana kan babur ko kan mota to yanzu a ce da Allah ka zagaye iyakar Kano state da kafarka jihar Kano kawai ka zagaye da kafafuwanka kan zai dauke ka kwana nawa to sai aka ce a'a abinda ake nufi ka zagaye Afirka ta yamma Afirka ta yamma ka zagaye iya fadin ta zaka iya to sai aka ce Afirka gabaki daya to sai aka ce duniya ma gaba daya ya kake kwatanta fadin duniyar nan ba za ka iya kwatantawa to wannan muna nufin duniyar nan da muke ciki wacce zaka iya zagayawa in ka dauki duniyar da muke ciki manazarta suna cewa kashi 3 a cikin 10 ita ce kasar da muke takawa kashi 7 a cikin 10 din ruwaye ne wanda dan adam bai isa ya tsallaka ya je ga abin da ke bayan sa ba wannan muna maganar duniyar da muke ciki to shikenan sai hadisi yace sammai 7 da kasai 7 kun ga muna maganar duniyar da muke ciki to sai aka ce to kuma ka koma can kasa ta 2 kasa ta 3 har ka je kasa ta 7 wato kucin wannan fadin to sai aka ce tazara daga nan kafin ka je sama ta dai sai kai tafiya ta shekara 500 sannan kafin ka bula kaurin sama ta dai sai kai irin wannan tafiyar sannan kuma sararin tsakanin ta da ta 2 sai kai irin wannan haka dai ta 7 to sai aka ce da sammai 7 da kasai 7 da abin da yake cikin su idan an kwatanta da kursiyin Allah kaman ka dauki fitika ka wurwura ta a cikin hamada dan Allah yanzu ko wannan wayar aka ce ka dauka ka wurwura ta a filin bal kana jin yanzu in ka aje wannan waya a filin bal wane fadi ta dauka ta cinye a filin bal kaman ma baka jefa ta ba to ballantana a ce hamada hamada fa shine sahara iyakar idonka wannan hadisi ingantacce sammai 7 da kwasai 7 ka dauke su gabaki dayan su ka dora akan kursiyin Allah to kaman wannan misalin to dauko samman da kasan da ita kanta kursiyin ka dora akan al'arshi kaman wannan misalin shi yasa Allah ya ce wa sai kursiyuhu samawati wal ard kursiyin Allah ya yarci sammai da kasai to sai kuma Allah ya zama shine akbaru min kulli shay'in girman Allah ya fi duk girman wannan abubuwan ka dunkule su gabaki daya kun ba za ka iya muƙarana ka ce kaza a cikin dubu ko kaza a cikin miliyan ba in an kwatanta girman ba za ka iya ba to idan haka zatin Allah yake to ya za ka iya kwatanta kuma sifar Allah subhanahu wataala shi yasa kullun idan ahlus sunna sun tabbatar da abinda Allah ya tabbatar ko abinda manzo Allah ya tabbatar cewa Allah yana sama ba wani ahlus sunna da yace Allah yana cikin sama ta daya ko ta biyu ko sama ta 7 in ya zama wannan shine misalin da muka yi to ashe kenan aka ce Allah yana cikin sama ta kaza kenan ta rutsa Allah kuma Allah da ya fi su girma gaba daya saboda ka mai sama duk abin da yake sama da kai shikenan sama karshen halitta kawai shine al'arshin Allah in ka wuce sama ta 1 ta 2 ta 7 ka wuce kursiyu halitta ta gare to Allah yana saman al'arshi gabaki daya kaga dole sai dai ka salaf kwakwalo ka bata iya tankowa sai dai ka ce sami'na wa ata'na wa sallamna mun ji mun bi mun mika wuya ina fata mun gane to idan ya zama wannan shine misali da zaka kwatanta a wajen zatin Allah mutane su dan fahimta to ina ga kuma abin da ya shafi sauran sifofin Allah subhanahu wataala mun ba bi aula ba za ka iya ku duba lokacin da Khawlatu bint Tha'laba tazo take kawo karan mijinta Aus bin Samit tace ya ma'aikin Allah Aus bin Samit mijina ya cinye dukiyata ya cinye kuruciyata ya tsofar da ni yanzu gashi ya mun zihari lokacin da take wannan magana Nana Aisha kusan dan wajen ɗakin ta ne kadan tana fada kuskus Nana Aisha kanta bata jin me kawala take fada sai ga Allah ya sauko wahayi daga saman sammai bakwai yace qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha sami'a Allahu Allah ya ji Nana Aisha tace kai tsarki ya tabbata ga wanda ilimin sa ya roti dukkan komai tace ni gani ina kusa amma ba na jin abin take fada amma Allah ya ji daga saman sammai bakwai kai yanzu dan Allah wani ya dan koma daga can kan kwalta kwana da bai yan rada ka ji daga nan kuma Allah ya ce fa dalla sami'an basira an ce kai ma sami'an basira ne to dan Allah kai ma ka ji abin da ake kwana da ba daga nan ba kai saka ji ba to wannan zai nuna maka ashe duk wata sifa da Allah zai fada wa abubuwan halittarsa in ka kwatanta da tasa suna kawai ya hada su suna kawai ya hada su don Allah yanzu kana da dan jarinka na naira 100 ga ƴan yaranka masu yi ma share-share da hidima ku je gaban Dangote kai mai jarin 100 su rika sai ma ƴan labe sanya kuɗin duk duniyar nan sai ka ce na'am ko ai idan ka buga masa wata harara to sai ya ji a jikinsa wato kenan kana so maka kawo masa cikas ƴan maulad da ya zo shi kansa ka taiwo wannan abin da ya shafi samun duniya an ce wai wani ya zo talakan wani dagace gaban sarki yana ce masa ranka ya daɗe cikai jika an ji shi yana gani ai shi ne ogansa tunda shi ne dagacinsa wai kuma gaban sarki ke ce masa ranka ya daɗe ta cikai jika an ji tashi to yanzu dagace gaban sarki kana ce masa ranka ya daɗe shi ya suwa to wannan yamu kenan to yanzu dan Allah sai a ce yanzu kai kana da gida kwata gidajenmu irin na gayawa da sauransu gidanka kwata daki ɗaya da rabi daban daki shi kenan sai ake ce kai ai wannan mai katafaren gida ne ai gidansa masha Allahu kaman bila kai ma sai ka ji eh haka ne kai ma ko wani mutum ai ko irin ziyara ɗin ta Nasarawa ta Kano a ce kana ɗan kunkuru a ce kai ba ka je kaman Nasarawa kake ai kai ba ka zai kayo daga kanka wannan muna maganar mallaka ta yamu yabo to ina ga wata sifa ta Allah ko ni aiki na Allah wai idan an faɗi sifar Allah ka ji cewa to eh kaman kaza ne shi ya sanya Ibnu Qayyim da ma magabata kafin shi suke cewa duk wani wanda zai kore ma Allah sifa to sai da ya zama al-mushabbih sannan sai zama al-mu'attil domin shi da aka faɗi wata sifa ta Allah sai ya kallo irin tasa sai ce ah to ai bai kamata a ce Allah yana da kaza ba to na kore ma Allah bai da kaza shikenan ya zama mushabbihu mu'attil a daidai lokacin ina fata mun gane to shine malam yake cewa wa qad yunkiru al-jahmi aidan yaminahu yace kuma zaka samu ba jahmi mai aqidar jahmiya yana inkarin sifa ta hannun dama da Allah ya sifanta kansa da shi sai ce wakilta yadaihi duka hannayen Allah su biyu bil fawadili da kyaututtuka da baye-baye tamfahu suke antayowa wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah shi yake azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba za ga Allah ya kwararo ma wani abinda shi kansa bai san abinda ya mallaka ba wani shi kuma gashi nan ya zama kutu yaumin kuma duk Allah yana sane da su shi wancan da Allah ya bashi li hikimati huwa ya alamuha wannan kuma da Allah ya takaita shi iya haka shi ma li hikimati huwa ya alamuha to saboda haka kenan hadisi ya nuna mana cewa Allah ta'ala ya tasbi da kamar yadda zamu karanta sai ce ashar ga da lokaci ma ya ƙara minti nawa nan gaba bai wuce ta cike na bari mu dan tafi yace a sharh yace al-jahmi huwa alladhi yakunu ala madhhab al-jahm ibn safwan idan muka ce al-jahmi shine wanda yake a bisa matafiya ta jahm dan safwan alladhi akhadha akhadha madhhabahu al-najad ibn dirham wanda wato ya karbi tasa madhhabar daga ja'ad dan dirham sai ce wa qawlun nadhim fadar shi wannan mawallafi rahimahullahu ta'ala da yace wa qad yunkiru al-jahmi يعني هنا نبي أتباع الجهم ما بيا جهم ابن صفوان ينكرون الأسماء والصفات سنة مسل سنة ين الله دكم صفو بين الله سيتي وهذا من مذهبه الخبيث وأن ينادق تكين متفير سممونا وإلا إن بعد هكذا فله مذهب كبيه ينا مال وتمذهب ممونا في إدة مسائل أسكن مسألوني ديوة معنا با أعيانا أبن يتكيتبا شيزا منشافة سيوا شيبتا إمو تنينا كنسا تو سيا غييتو باتباتا سنزو سنهدو كمان يندسا أو إمو تنينا ينسا سيا غييتو ويسد سنهدو أين في سنهد كالفي شيزا إيا كثم إيا كده كالين سابان الله كتلا كتلا بدأي duk lokacin da zaka cigaba da zuwa sai ya gayyato wani inda shi kada ya zama su biyu su uku anfin har su kai adadi mai yawa to shikenan jahan ba wai wannan ce kadai mumuna aqidar sa ba wa minha daga cikin wannan mai gwa aqidu nasa inkarul asma'i was sifat inkarin sunayen Allah da kuma sifofin Allah wai shi manufar sa shine to yanzu idan aka ce Allah as-sami'u ne al-basiru ne al-qadiru ne to kenan an samu ta'addudu zat ai yana mu Allah ba dai bane kenan to kaga wannan akwai rashin hankali kan yanzu mutum ko bai karatu ba don Allah idan muka ce wani mutum ne ya shigo masallacin nan dogo fari siriri mai wushirya mai fara'a mai fararen kaya sai mu ce mutane biyar suka shigo masallacin shi kadai ne disiplin da wannan dogo fari siriri da fararen kaya yana murmushi kaga bai nuna cewa mutane da yawa bane kai kanka zaka cewa ka sifata da yansu sifofi shi kansa wanda yake inkarin ya gamsu cewa shi yana ji ya gamsu cewa yana gani ya gamsu yana magana to kenan sai ya ce to yanzu kenan ni ba dai bane shi ma haukacin ina ne yace tunda maganan nan ta wani ce daban ganin nan na wani daban ne sannan kuma tsawon nan na wani daban ne sifan nan kaza ta wani daban ce ya yi da shi kadai ne yake da wannan sifofi to ashe kenan bawun ta adudu zat dan an sifanta Allah da abin da ya sifanta kansa da su ina ba ta mun gane amin amin to sai yake cewa wa qawluhu wa qad fadin sai ne sai wa qad sai yace habihi litahqiq wannan qad din nan domin tabbatarwa ce mithlu qad qamatis salah an yace qad qamatis salah kana nufin tabbas sallah ta tsaya wa minhu qawluhu ta'ala daga cikin inda kad take na taqiqi fadin Allah subhanahu wa ta'ala laqad sami'a Allahu qawlan ladina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya kaga laqad sami'a Allahu tabbas Allah ya ji sai ce kad ta'ti lit taqiq ita kad take zo domin tabbatarwa wa huwa al muradu huna kuma shi ake nufi anan ma'ana tabbatarwa wa ta'ti lit taqlil kuma take zo domin karantawa mithlu kaman kace qad yajudul bakhilu wato in an dace kadan ne marowaci yakan yi kyauta kadan ne kaga wannan in kace qad yajudul bakhilu kaga wannan litta qalil in akai sa'a so dai a shekara ko so dai a wata shida ko to kaga wannan zama litta qalil sayti hadhihi litaqlil wannan litaqlil ne annan malam bai kawo litakfir ba in kace qad yajudul karimu kaga wannan litakfir da yawa da yawa mai kyauta mai karimci yake bayarwa sayti wahiya huna laysat litaqlil to ita qad a wannan baiti ba wai domin karantawa bace ba inna ma hiya litaqiq ita domin tabbatarwa ne kama fi qawlihi ta'ala kama cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala inda yake cewa qad ya'lamu Allahul mu'awwiqin tabbas Allah ya san masu kawo cikas masu yin kafar ungulu qawluhu fa dasin aidan da yace aidan kuma yace ai kama an karu ru'yatullah azza wa jal kaman yanda suka yi inkari da musun ganin Allah fa innahu aidan to kuma dai shi wancan jaham din yunkiru isbata alayadaini lillah kuma dai yana inkarin tabbatar da hannaye biyu a wajen Allah wallahu jalla wa ala lahu sifatun zatiyatun Allah subhanahu wa ta'ala yana da sifofi na zatinsa mithlul yadayn wal wajhi wal qadamayn wal asabi sai yace kaman yanda Allah ya kwatanta kansa da hannaye da fuska da kafafuwa biyu da kuma ainifin yatsu walahu sifatun fi'liya kuma yana da wa'ansu sifofi na aiki mithl kaman annuzul wato sauka wal istiwa da daidaita wal kalam da kuma zance wal khalq da kuma ainifin halitta to sai yake cewa fa kullu ma jaa ad dalilu wannan kuma da shi ad dalilu ba dalila ba shine fa'ili sai ce fa kullu ma jaa ad dalilu bi ithbatihi lillah duk abinda dalili yazo a wajen tabbatar da shi ga Allah min sifati dhat na daga sifofi na zati fa innana nusbituhu lillahi azza wa jal to mu a matsayin mu na ahlus sunna zamu tabbatar da wannan a wajen Allah khilafa lil mu'tila sabanin masu kore ma Allah sifofi alladhina yanfuna asma' Allah wa sifati wanda suke kore sunayen Allah da sifofin sa wa ala ra'sihim kuma wanda suke jagaban su aljahmiyya sune jahamawa wa khilafan lil mumathila kuma mu zamu tabbatar amma sabanin masu kwatanta Allah da abun halitta alladhina yagaluna wanda suke wuce gona da ire fil isbat a wajen tabbatarwa hatta yushabbihu sifatillah har su zamo suna kwatanta sifofin Allah bi sifati khalqihi da sifofin halittarsa fahum ala tarafai naqid su suna bangarori biyu kishe juna fa haula'i galaw fi tanzihi wa antum masu kore sifofi sun wuce gona da iri a wajen tsarkakewa hatta nafa asma Allah wa sifati har suka kore sunan Allah da sifofin sa wa haula'i su kuma wa antum galaw fi isbat su ma sun yi shishigi sun wuce gona da iri a wajen tabbatarwa hatta shabahu Allah bi khalqihi har ya zamo sun kwatanta Allah subhanahu wata'ala da halittarsa sai ce wa ahlus sunna wal jamaa su ahlus sunna wanda suke ma'abota jama'a ainifin ko kuma jama'a ta sahabbai da magabata wasatun bainal fariqaini to su tsakatsakiya suke tsakanin wannan jama'a guda biyu fayusbituna lillah suna tabbatar ma Allah ma asbatahu li nafsihi abinda ya tabbatar wa kansa min sifatil zat daga sifofi na zati wa sifatil af'al da kuma sifofi na aiki khilafan lil mu'attila sabanin wanda suke kore ma Allah sifofi isbatan bila tamthil tabbata wa ba tare da kwatantawa ba sannan khilafan lil mushabbiha kuma su sabanin masu tashbihi ne kama qala ta'ala kaman yanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa laysa kamithlihi shay babu wani abu wanda yake kwatankwacin Allah wa huwa as-sami'ul basir kuma shi mai zurfan ji ne mai zurfan gani sai ce fa qawluhu fa dasin ne ce laysa kamithlihi shay inda Allah ce babu abin da ya kama da shi hadha raddun alal mumathila wannan mai da martani ne ga masu kwatanta Allah da abun halitta wa qawluhu fa dassa inda yake cewa huwa sami'ul basir kuma shi mai zurfan ji ne mai zurfan gani hadha raddun alal mu'attila wannan kuma mai da martani ne akan wanda suke raba Allah da sifofin sa sai ce hadha mazhab ahli sunna wal jamaa wannan shine mutafi ahli sunna wal jamaa sai mu takaita anan insha Allah Allah ta'ala abinda muka yi daidai muna fata Allah shi bamu lada abinda muka kuskure muna fata Allah gafarta mana kuskuren yana da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh